نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين يقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya rami zuwa ga wannan rana ta yau wato ranar Lahadi ranar 20 ga watan Sha'ban na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1447 yau muna da sauran kwana 9 ko 10 kafin kama azumi insha Allah Allah ya amshi ayyukanmu kuma ita wannan rana take daidai kenan da ranar nawa ga watan albashi 8 ko wato 8 ga watan 2 na miladiyar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2026 Allah ya kaddare mu da dawa bayan cinye sati 2 da muka yi daga darasin mu na karshe a abin da ya shafi tauhidi wato abin da ya shafi aqida muna karatu cikin littafin usulus salata kamar yadda aka sani mukan yi karatun ne wato duk sati 2 mukan yi sau 1 a wata kenan mukan sami sau 2 to yau sati 2 kenan daga darasin mu na karshe a wannan bangare a wannan nahiya dan haka zamu dora zamu ci gaba ina ne muka tsaya ne wancan sati al-asr al-thalith ma'rifatun nabi muhammad sallallahu alaihi ina ga ami karatu ciki ko amma dai ba mu kai karshen falan mastaqarra fil madinati nan zamu tashi ko yawa to anawa shafi na 21 nawa shafi na 21 can kasa in mun manta ba usulul salasa din nan ana shika shi kai guda uku na aqida su da ake karantar da mu a ciki an karantar da mu musan Allah da abinda ya cancanci a jingina ga Allah da abinda bai cancanci a jingina gare shi ba asali na biyu shine musan menene ma addinin musulunci ne me ya dace ayi me mutun yake hada a ce me musulmi wani mataki mutun yake kai a ce me mu'mini dan mun yi wannan adarsan baya asali na uku shine musan wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sifofin shi da kuma irin aikin da Allah ya dora mai da kuma yanda ya isar da wannan aikin to mun yi darasi na daya a cikin wannan mun ji samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haihuwar shi farkon annabta da irin ababen da aka dora mai har tsawon shekaru 13 yana makka yana isar da sakon Allah yana karanta da tauhidi cikin wayannan shekaru 13 na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan zama washi annabi bayan zama washi manzo yayi shekara 23 ne Allah ya karbi rayuwar shi to cikin shekaru 23 din nan 13 farko duk abu dai ake karantarwa saboda muhimmancin shi shine tauhidi shine aqida sauran 10 karshe shine aka hada da tauhidin da kuma waɗansu ababe na sauran ayyuka na ibadat da kuma mu'amalat aka ci gaba aka fadakar da musulmin Allah ya zo to mun ji shekarun nan 13 na farko babu abinda aka karantar a cikin illa aqida kadai ta Allah da bauta bauta ma Allah yanda ya dace to shine malan yace falam mastaqarra fil madinati yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi hijira yi kaura ya bar makka ya koma madina to sanda ya tabbata a cikin garin madina zama ya zaunu umira bi baqiyati shari'i islamiyya a lokacin da aka umarci manzon Allah kuma da sauran abin da ya rage na dokokin musulunci na shari'ar musulunci مثل الزكاه مثال زكاه والصوم اذا عزم والحج اذا حج duk sai a lokacin bayan hijira an koma madina ne sannan waɗannan ababe suka biyo baya in bamu manta ba sai da ya kai wajen shekara ta 10-11 a makka sannan aka farlanta sallah ita kadai ce cikin waɗannan ababe na ayyukan ibada aka farlanta ta tun a makka amma sai da aka yi hijira aka koma madina sannan irin su zakka su azumi su haji suka biyo baya domin shi azumi sai cikin shekara ta 2 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan aka farlanta azumi zakka kuwa ko cikin shekara ta 1 ko kuma cikin shekara ta 2 shi ma amma al'amarin haji sai a cikin shekara ta 8 bayan hijira sannan ne aka farlanta haji wal azan haka kiran sallah a makka dai an farlanta sallah an farlanta mana lokutan sallah malaika jibril ya zo ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda ake yin sallah da ruku'in ta da sujudar ta da yawan raka'o'in ta da lokutan yin ta malaika jibril ya zo ya koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan da umurnin Allah da izinin Allah tun tun da aka farlanta ta amma magana in za a yi sallah a kira sallah a sanar da mutane lokaci yayi wannan kuma sai da aka koma madina kamar yadda muka jira nan cikin karatunmu na fiqhu ko mun dan yi bayani mai dan tsawo akan tarihin kiran sallah da yadda aka koyar da kiran sallah wal jihad haka jihadi shi ma sai bayan an koma madina ne sannan aka farlanta jihadi akan musulmi shine aka farlanta yin jihadi akan musulmi koda zai kai ga kitar ma'anar jihadi kokarin kare addinin Allah kokarin kare kai wannan shine jihadi lokacin da musulmi suka fara yawa masu tsangwamar su ta hantarar su suka kare yawa tsana da tsangwama ta kare karfi to a lokacin aka umarci mu'mini su kare kansu aka umarci musulmi su kare kansu kare iyalinsu shi suka fito jihadi domin kariyar kai wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar duk sai bayan koma madina aka yi horo da kikkiawan aiki aka yi hani daga munanan ayyuka bayan an yi korawa ne an koma madina aka yi horo da a tabbatar da gaskiya a rufin amana da sauransu aka yi hani akan munanan abubuwa irin su zina irin su shan giya irin su caca da sauran ire-iren waɗannan ababe to duk bayan komawa madina ne waɗannan ababe suka biyo baya wa gairi zalika kai da waɗansu ababe dai waɗanda musulunci ya kunsa na horo da hani min shara'il islami ne daga shari'o'in musulunci duk sai bayan komawa madina sannan waɗannan ababe suka biyo baya aqadha ala hadha ashar sinin manzon Allah ya ci gaba da karantar da waɗannan tare da wancan abin aka karanta shekara 13 a makka na tauhidi ba aje shi akai ba shine kashin baya shine gimshiki an ƙara da waɗannan ne domin a lokacin masu imani sun tabbata masu imani sai aka dora da ayyukan ibada da kuma ayyuka na mu'amalat to kuma aka ci gaba har tsawon shekara 10 sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karba kiran Allah in kullu ra'in uwa kun ga cikin wannan duk abinda malai yake so a faɗi mana muhimmancin tauhidi muhimmancin karatun tauhidi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tauhidin nan shine mafi yawan abinda manzon Allah ya karantar shekaru 13 na farko na zaman makka shi kadai aka karantar shi kadai ne aka farlanta sai kusan karshen zaman shi ne sai aka farlanta sallah to kuma da aka yi hijira aka koma madina aka ci gaba da farlanta waɗansu ababe irin su zakka su azumi su haji da suka zama farilla tare da wannan ba a bar tauhidin ba shi ma kun ga shi dulin nubuwa tun daga ran da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tutar annabta har ran da ya koma ga Allah ba a rabu da karantar da wannan tauhidi ba ashe kun ga ana nuna mana kashin bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine koyar da duniya tauhidi kada ta Allah duk sauran ababe farlai ne adam fare da tauhidi duk wata farilla ta sallah farilla ta azumi farilla ta zakka suna da gurbin zama ne kadai in suka iske tauhidi in babu aqida duk wayancan ababe sun zama haba'an mansura sun zama abu watsarwa Allah ya taimake mu wa tuwafiya salatullahi wa salamuhu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan shekaru 10 a Makka sai ya rasu Allahu akbar manzon Allah zira da amincin alfaqar tabbata a gare shi ya rasu amma wa dinuhu bakin addini shi yana nan shi addini bai rasu ba addini bai gushe ba addini yana nan da haka sunna Abubakar a lokacin da ya samu mutane jigon-jigon a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wadanda suna ganin ma bai rasu ba kai da ya tabbatar da ya rasu abu na farko hudu ba shi ta farko cikin mutane abinda ya ce to ya ku jama'a ku sani wanda ya kasance yana bauta Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam to hakika annabi Muhammad ya rasu wanda ko ya zamo Allah yake bauta mawa to Allah fa yana nan bai rasuwa saboda haka addini ya ci gaba haka addini ya ci gaba wa hadha dinuhu wannan addinin da muke akai na musulunci shine dai addinin nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi la khaira illa dalla ummata alaihi babu wani alkhairi na duniya ne ko na lahira face wannan addini na musulunci yayi mana nuni gashi an tallata muna an bayyana muna mu aikata dan mu ci karo da wannan alkhairi duniya da lahira duk abinda zaka iya kira alkhairi to addinin musulunci ya zo da shi wala sharra babu wani abu wanda za a iya ce mai sharri illa hazaraha anhu face addinin musulunci ya tsawatar yayi hani yayi nuni yayi gargadi kada a fada cikin shi ko mi kankanta shi kuwa wal khairul ladzi dallaha alaihi yana daga cikin alkhairi wanda addinin musulunci ya mana nuni da shi ya ja hankalinmu zuwa gare shi aka tilasta muna dabbaka shi to akwai jagoran babban wanda muke magana kan shi shine at-tauhid kadai ta Allah da bauta yin abinda Allah ya ce barin abinda Allah ya hana kamar yanda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine jagora kuma shine mafi girman alkhairi daga cikin alkhairan da musulunci ya zo da su duk wani alkhairi karkashin wannan yake alkhairin na duniya ne ko na lahira ne babu wani alkhairi da ya kama kafar tauhidi to bare ma a wuce shi duk sauran alkhairi suna sunkake ne cikin shi wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu da sauran dukkanin ababe wa'inda Allah tabaraka wa ta'ala yake son aiwatarwa kuma ya yarda a aikata din to duk suna cikin alkhairai wa'inda musulunci ya zo da su misali sallah azumi zakka sauran ayyukan ibada da sauran ayyuka na mu'amala irin su faɗin gaskiya rukun amana da sauran ire-iren wa'innan jami'u ma yuhibbuhu Allah Allah yana son wa'innan ababe yana son masu aikata su kuma ya yardar muna mu aikata su duk na karkashin abin da ake kira at-tauhid kalmar shahada sai ta inganta sannan wa'innan takatun suke inganta wa sharrul ladzi hazzaraha anhu babban sharri kuma wanda musulunci ya tsawatar akai wanda musulunci ya gargadi yace a nisanta nisanta ta dole shine ashirku hada Allah da wali kishiyar tauhidi shine kishiyar tauhidi bauta ma wani Allah ba Allah ba, ko wane ne, ko mene ne, ko kuma bauta ma wani Allah tare da bauta ma Allah. Ana bauta ma Allah, ana bautar wani Allah, ko kuma ana bautar wani Allah ka ce kan an rabu da bautar Allah, duk ɗaya ne, shi ake kira shirka. To babu muni, mafi sharri, mafi muni kamar shirka. Domin Allah bai gafarta ma dukkan wanda ya mutu yana yin ta, tabbar sai ya tafi wuta. Haka Allah ya faɗa, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah bai gafarta ma wanda ya mutu yana shirka, tabbas sai ya tafi wuta. Amma komai girman zunubi, komai yawan shi, komai munin shi, matuƙar bai kai ga shirka ba, Allah in ya ga dama yana yafewa. In Allah ya so yana iya yafewa, Allah ka kare mu. Ashe kun ga ƙashin bayan rayuwar mu a duniya tabbatar da tauhidi ne. In Allah tabaraka wa ta'ala ya sa bawan Allah ya je mu Allah gobe kiyama da tauhidi, to sauran ayyukan shi na kurakurai, sauran ayyukan shi na sabo da yayi, ba shakka in Allah ya so yana iya yafe mai. In kuma Allah ya ga dama yana iya kona shi, ya tafi ya fursuna gwargwadon yawan aikin da ya yi na sabo, gwargwadon yadda Allah ya so. Amma dai ƙarshe za a fitar da shi, in ya ga fursunan shi tafi aljanna. Babu wanda zai mutu da tauhidi kuma ya tabbata a wuta, bance ba zai shiga ba in ya tafi da kurakurai. In Allah ya ga dama yana iya yafe mai. Wa yaghfiru ma duna zalika, sai aka ce mai, liman yasha'u. Allah yana gafarta duk laifin da bai kai ga shirka ba ga wanda ya so, kuma yana azabtar ga wanda ya so. Allah ya taimake mu. Na'am, wa jami'i ma yukrihu Allahu wa abahu, da sauran dukkanin ababen da Allah ya kyamatar muna, da sauran duk abin da Allah bai yarda mu aikata ba. Zina Allah ya kyamace ta, har ma ya ce wala taqrabu zina, an gani ko? Shan giya, an gane? Caca, innamal karam wala maisiru wal azlaru min amri shi'na fajtanibu, da ababen da Allah ya kyamata an yantsance su. To waɗannan ababe musamman shirka din nan tana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar, ya kuma tabbatar muna Allah ya hana, Allah bai so mun yantsance ta. Wannan ne dalilin ba'athahu Allahu ila kafatin nasi, Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga dukkanin mutanen zamanin shi. Tun daga lokacin shi, shi ne kuma annabin ƙarshe har ƙarshen duniya, babu sauran wani annabi. Da haka wa farar da'atahu ala jami'i sakalaini, da Allah ya farlanta, ya wajabta yi ma manzon Allah da'a a kan dukkanin nauyaya guda biyu, suwa yake nan? Aljin wal ins, aljanu da mutane. Da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta mana dalle mai ma manzon Allah da'a sallallahu alaihi wa sallam, kaunar manzon Allah, san manzon Allah, yi wa manzon Allah da'a sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne akan musulmi. An gane wannan ko? Menene ya mai da'ar? Biyayya sau da kafa ga abinda manzon Allah ya zo da shi, abinda ya ce aikata ka aikata, abinda ya hana ka anu, wannan shi ne kai mai da'a, kuma kai mai biyayya. An fahimci wannan ko? Kullum nakan yi misali, wani mutum ne yake da ‘ya’ya biyu, ɗaya daga cikin ‘ya’yan bai ce ƙala ba, amma duk abin da uban yake so yana yi, yana mai tukola, yana share mai ɗaki, yana zuwa gona, duk abin da uban nan yake so yana yi. Shi ko ɗayan yana tare da uban kullum yana kauɗi, baba aini naka ne, ina ƙaunar ka baba, ba wanda nake so kamar ka, kaza kaza kaza, amma ko bin uban har sallame ko me? Wane ne yake baba da a cikin su? Na'am, mai surutu kuku mai aiki, mai aiki. A ce haga biyayya ga manzon Allah da'atuhu, yi mashi da'a, ba hana ka faɗa ba, ka faɗa, amma dai babban abin mas'ala ma'aunin aikatawa. aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayi kaza ka dabbaka ka aikata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani akan abu kaza ka kyamata ka nisanta kai ma manzon Allah da'a haka sahabban manzon Allah suka yi haka tabi'ai suka yi haka tabi'ut tabi'ina suka yi da sauran tafsirin dukkanin mutanen kirki abinda yasa suka zama mutanen kirki kenan iyo manzon Allah da'a sallallahu alaihi wa sallam tumimu manzon Allah da'a da'an nan mu bi abinda yace sau da kafa in ba mu sani ba mu karanta mu bincika mu gano me manzon Allah ya karantar wa inda Allah yake so to mi alkhairi ne a gare mu me manzon Allah yace Allah bai so mu guda mun gane dalili ko ba mu gane ba mun fahimci mas'ala ko mun fahimta ba mutukar manzon Allah ne ya faɗa shikenan ta kare Allah ya taimake mu na'am ba asahu Allahu ila kafatin nas Allah ya aiko manzon Allah ga dukkanin mutane waftarat ta'atahu ala jami'is sakalaini Allah ya farlanta iyo manzon Allah da'a ga dukkanin mutane da aljanu da me zamu tabbatar da wannan dalilin qauluhu ta'ala dalilin da ke tabbatar mana da wannan fadar Allah madaukaki inda ya fada cikin Suratul A'raf aya ta 157 Allah ya ce qul ya ayyuhan nas Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ce musu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya ka fatanin ku gabaki daya ni manzon Allah ne zuwa gare ku kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba taba aiko wani annabi ba ga dukkanin mutanen duniya akan aiko annabi ne zuwa ga mutanen shi kurun ga yan kabilan shi ko ga yan garin su wa'ansu lokutan ma aka aiko annabi fiye da daya can bangaren akwai wani annabi can ma akai amma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama shi kadai ne duk duniya kuma aka aiko shi ga dukkanin mutanen duniya da aljanin duniya kuma shi ne na karshe mu dinnan al'umma shi ne duk da yau a da samar shekara 1000 da rasuwar shi har yanzu shi ne manzon Allah har yanzu ake mada'a sallallahu alaihi wa sallam wa kammala Allahu bihi ad-din da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kammala addini aka kokkofe ba dadi ba rage an gani ko اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله يأتي أن كمل من الدين أن تكا من نعمة باب نعمة تكيك مرتك الإيماني فأنونا من أبنك دي دي أنونا من أبن دبا دي دي با ثم زن الله أنا رسل الله عليه وسلم ثم بيبر دنيا با أكا كمل كومي كومي بينا منا aka yarda muna mika wuya biyayya ga waɗannan abubuwa shi kadai ne addini afshike da magama ayin nan tafi Allah ya kammala muna addini dalilin fadin wannan qauluhu ta'ala inna Allah ya faɗa cikin ma'ida aya ta 3 ne ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan daga ran da aka kammala alqur'ani daga ran da aka gama saukar da umri da hani daga ran nan Allah tabaraka wa ta'ala yake fadi mana ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dangane da abinda Allah yake saukar mai na alqur'ani daga yau an cika muna addinin mu an cika ni'ima a gare mu duk wata ni'ima ta tabbata gare mu duk wata ni'ima ta duniya da ta lahira ta kammala ga wanda aka kammala mu addini addinin musulunci wa raditu lakum al-islam dinan kuma Allah ya yarda muku musulunci ne kadai addini babu wani addini in ba shi ba babu wani addinin ma sai shi inna ad-dina inda Allahi al-islam addinin musulunci ne kadai addini wa man yabtaji ghayr al-islam dinan falyuqbal minhu وهو بالآخرة بلا كاثر دو وان دي زو دي وان أبيتي الديني ني با مسلنشي با تو الله بذي كرقوا نان أبي أمتين الديني با كما يهي أثار رأيوا الله تمكيمو والدليل على موته عليه الصلاة والسلام دليل لك تبتر واقما من ذا الله صلى الله عليه وسلم يارس باين رأي قوله تعالى فتر الله مدوكك إن الله يتي إنك ميت وإنهم ميتون للكي مي متواني كما سوما ما سمتواني لورا أي سند أكتي كي مي متواني أي بي متنبا أكني كو أمادي an tabbatar me zai mutu haka kuma wa'in suke ja da kai Muhammad kuma masu mutuwa ne to duk kuma sun mutu dukkan su sun mutu an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtatimun sannan kuma za a tada ku gaba ga ubangijin ku gobe kiyama ai muku hisabi ku fadi gaskiya al'amari da ƙari al'amarin wanda ya gaskiya gaskiya ta kwace shi wanda ya saba shikenan shi ya makan shi Allah ya taimake mu wannan kuma an tabbatar mana cewa su mutane izamatu idan suka rasu yub'atu za a tayar da su tabbas akwai tashin alkiyama tabbas bayan mutuwa to fa za a tashi za a yi hisabi za a tashi me ya tabbatar mana da wannan nassoshin alqur'ani mai girma daga ciki akwai inna Allah yake cewa min haqalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ta ita wa ita kasa kalakanakum daga nan muka halice ku mutum daga ƙasa aka halice shi an halice babanmu kakanmu annabi adam daga ƙasa aka mulmula aka yi shi mu ma yau cikin abincin duk da muke ci akwai bangare na ƙasa shi ƙasar nan tare muke ci da abin da muke ci in zaka sha hura da ƙasa kake sha in zaka ci tuwo a take da ƙasa in zaka ci shinkafa a take da ƙasa ƙasar nan dai duk abinda zaka ci gaure yake da ƙasar nan kai bari ka jima wai ka sai su kanwa su gishiri da ƙasar suke ƙasar ce zuri ake ɗebowa mu ɗiba mu ambula cikin abincin mu kuma mu ce da wannan ƙasar da muke ci ake samar da ƙwayoyin halittar da muke samu mu haifi ƴaƴa an gane wannan ku a haifi wasu sabbin ƴaƴa ashe dai daga ƙasar nan ne ake samar da mutum har gobe wa fiha nu'idukum kuma cikin ta muke mai da ku duk kuma ka gama abin da za ka yi ko shekara nawa za ka yi ka yi ka gama sai ka mutu sai kuma a maida ka cikin ƙasar da an rufe ka baka wata shekara 30 zuwa 40 kuma ka rufe ka diddige ka zamo ƙasar ku tambayi masu haƙan ƙabari da yawa za a tona wani ƙabarin ba ka samun kawai mai ciki kamar ba a taɓa sanya mutum ba wanda bai daɗe ƙware ba ne wata ga ɗan tsumma-tsumman likafa ne ga wata tsumma-tsumma kamar an kice waje ɗaya don guntun likafanin kenan sun da kwakar hashe ƙato yana ina ya riɓe ya zama ƙasa ba buɗe aka ɗauke shi ba ya riɓe ne ya zama ƙasa na gani cikin ta kuke komawa ku riɓe ku riɗige ku zama ƙasar sannan kuma wa minha nukhrijukum kuma daga ciki za mu tayar da ku gobe kiyama in lokaci yayi taratan ukhra a wani lokaci kuma na daban lokaci yayi kuma sai ku fito kamar ya Allah tabaraka wa ta'ala bai ban mu haka nan ba sai ya bayyana muna da maganar shi inne yake cewa wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikraja Allah shi ke tsirar da ku daga cikin ƙasa tsiro sannan ku gama rayuwa sai ya maida ku kuma cikin ta kuma ku rufe ku koma ƙasar sannan kuma ya ƙara fitar da ku wata fitarwa ta daban cikin suratul Nur ashe Allah yana fitar da mu daga cikin ƙasa kamar tsiro yanda ka san kana shuka masara gero dawa ya fito cikin ƙasa to haka nan mu ma muke tsurowa cikin kasar kamar yadda muka yi misali dazu Allah halicci annabi Adam daga kasa mu ma daga kasa ake samar da mu domin cikin abincin da muke ci gaure yake da kasa wannan kasa ita take tattaruwa tattaruwa ta bada kwayar halittar da ake haduwa da take bin mani har ta da kwayar halittar ta mace su bada ciki a samar da mutum daga sinadarin nan na cikin abincin nan wanda aka ci gaure da kasar nan a samar da mutum da wannan haka yake tsurowa a cikin duniya dan fitil dan tayi dan jariri kamar me kamar yadda masaraka take fitowa dan lingabo baka take turo kasar ta fito ba dan lingabo mai rauni mara karfi haka kai ma kake turowa ka fito dan lingabo mai rauni mara karfi yanda kasa take fitowa yanda shuka take fitowa kasa ta wata hanya mai ban mamaki ga yanda zaka ga dan lingabon nan dan langelange in kadan dangule shi da yatsa yana iya karewa amma sai babba ko da katon koge kuma ya turo shi wannan ba abin mamaki ba to haka shi ma dan adam jiyan da yake fitowa daga cikin mahaifiyar shi inda san da yaro ya fito a sai a dauke shi a maida zai iya koma tana sai iya koma amma cikin hikimar Allah sai a fitar da mu kamar da ke fitar da tsirrai dan tsiro yana karami zaka ga a tattashin shi ana kauda mai duk wani haki wanda zai cutar da shi daga kusa da shi ana tara mai kasa ana zuba mai taki su kamfa ne su sufa ne su wane ne ana sa mai taki da kasa dinye mai ana renan shi dan ya girma dan ya girma ya bada amfani haka kai ma yaro haka ake tattashin yaro duk wani abu wanda cutar da yaro ana kauda shi haka ne ana zuba mai taki ana bashi magani ana bashi wane ne ana bashi abinci mai gina jiki ana renan shi a tattashin shi kamar me kamar yadda ake renan shuka haka shukar ce za ta girma har ta kasance ta fidda kai har ta kasance ita ma ta yi nata ƴaƴa haka ne to haka wannan yaro shi ma sai ya girma sai ya fidda kai ma'ana sai ya aure ya fidda kai kenan sai ya fidda shi gandu daga nan sai ya nashi ƴaƴa waccan shuka da ake tattashi ana lallashi ana zuba mata taki ana nan nan da ita daga lokacin da ta yi ƴaƴa aka kwashi ƴaƴan aka girbe ita shukar me ake da ita sai a zubar da ita a gona sai a zubar da ita a bayan gari ta zama taki ƴaƴan kuma sai a kawo su gida su ake so su za a ƙara shukawa kuma su ba da wa'azi ƴaƴa baɗi haka ne ko ba haka ba to haka kai ma mutum daga lokacin da kai fidda kai kai aure ka zuba ƴaƴa to shikenan sai a zo a girbe ka an gani sai a dauke ka a kai ka bayan gari ka zama taki an gane wannan ko yauwa ƴaƴan nan naka kuma su za su ci kuma su ci gaba su raba gida su raba gonaki su raba dukiya su raba komi kuma a ci gaba da sabon aiki su ma su shuka na su ƴaƴan yanda ake shuka ana girbewa haka ake shuka ana girbe mu ina fata mun gane yauwa haka rayuwa take saboda ka ambatakum min al-ardi nabata yake fitar da ku kamar yanda ake fitar da shuka daga kasa kuma ka ake fitar da ku duk abin ɗaya ne yanda ake lallashin ta kake lallashin kuna yan kanana inda shuka ya banya take burgewa da ta da dadin gani haka yan yara tunda kuna yan yara da kuke burge iyayen ku ana jin dadin an gan ku an gani daga nan sai ka kai kabura daga bura kuma sai ka nuna sai ka fidda kai sai ka zuba ƴaƴa an gani ko daga nan sai a girbe ka sai a kwashi ƴaƴan su ne ake bukatar su zauna gida sai ku a girbe ka sai a kai ka bayan gari ka zama shara sai aje ka can Allahu akbar sun mai idukum fiha suna maida ku cikin kasar wa yukhrijukum ikraja dan alkiyama kuma fidda ku fitarwa Allah ka taimake mu nake cewa ina ne lahira din mun fahimci ina lahira take yanzu ko yau wannan duniyar to kuma ita ce lahira ana dan zama kabari ne zaman cikon lokaci kamar wani dan kurkuku ne ake kai mutane ana dan boye su kafin lokacin fita amma wannan filin wannan sararin nan kuma za a dawo a yi hisabi na'am wa ba'adala ba'ati muhasibuna bayan kuma an tada mu din to za a yi mana hisabi duk abin da ka aikata karami da babba sai ka ga abin ka wa mujaziyuna wa in za a yi masa sakamako ne bi amalihim da ayyukan su wa dalilu qawluhu ta'ala dalili kuwa da yake tabbatar mana da wannan faɗar Allah madaukaki da yake cewa liyajziyal ladzina ata'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna lallai kam Allah zai saka kama waɗanda suka munana da mummunan sakamako kuma Allah zai saka kama suka kyautata da kyakkyawa Allah ka ba mu iko aikata kyakkyawa wa man kazaba bil ba'ati duk wanda yace ba za a tashi a kiyama ba tabbas kafara ya kafirta dammi wajil qawluhu ta'ala fadar Allah madaukaki yake cewa za amal ladzina kafaru allay yub'atu wai kafire suke cewa ba za a tashi a kiyama ba a shagaba mai cewa ba za a tashi a kiyama ba sai wanda ya kafirta kul Allah yace bala kai za a tashi wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji latubu asunna wallahi za a tayar da ku thumma latunabbi'unna bima amiltu sannan wallahi za a ba ku labarin ayyami ku sakamako da duk abin da kuka aikata wa zalika ala llahi yasir wannan ku abin ne mai sauki gurin Allah ya tada ku yi muku hisabi abin ne mai sauki wa arsalallahu jami'ar rusuli kuma Allah sai aiko dukkanin manzanni mubashirina suna masu albishir da shiga aljanna da gamawa da duniya lafiya ga waɗanda suka yi ma Allah da'a wa munzirina suna masu gargaɗi ga waɗanda suke saba ma Allah da mummunan ƙarshe da kuma mummunan makoma tabbas wannan haka yake dole ne mu yi imani da wannan والدليل قوله تعالى دليل قوى ديك يتبت من دوانا فأر الله مدوككي ديتي رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل رسلا منذني وإن الله أيكو مبشرين سنة ما سأل بشر دقما ولا فيها تشقى الجنة قوبا قياما قوائن سكيما الله لاها wa munzirina suna masu gargadi da mummunan ƙarshe da ko mummunan makoma ga waɗanda suka saba ma Allah Allah ya aiko manzai dan su yi wannan aiki ne dan me li Allah ya kuna lin nasi ala llahi hujjatun ba'da rasuli domin kada mutane ma gobe kiyama su zamo suna da wata kafar kafa hujja ga Allah cewa ai Allah baka aiko a koya mana addinin ba dan haka ban bauta maka ba ba wanda yace ba bauta ma dan kada a samu dama a bada wannan kafa ta kafa wannan hujja duk da aiko manzanni ba wajibi bane gurin Allah abu ne ja'izi in ma Allah bai aiko manzanni ba to ba mu da hujjar za mu kafa mu Allah gobe kiyama na cewa ba aiko manzannin ba dan me dan ya ba mu hankali ya ba mu hankali shin daga bakara zuwa nasi za ka kawo wata aya karara wata tace in ka taba wuta zaka kone zaka same ta ba to amma dame baka tabawa wani ya taba ya kone kila ka taba wuta bisa kure kai ma ka ji ba dadi ashe hankalinka ne yake nuna ma an taba ta ana konewa an gane wannan ko wannan kenan ba shikenan wata duniya kenan ba sai da kaje aka yi maka wahayi kada ka taba ba kace gudunta to ina kuma ka ta lahira ashe haga min babi aula amma tare da wannan cikin lutufi na Allah cikin cikar tausayin shi gare mu sai ya ƙara kuma da aiko mana manzanni dan su ƙara gargadin mu dan su ƙara wayan mu da kai an gani to wannan kenan sai aiko su mubashirina masu albishir shiga aljanna wa munziri masu gargadi shiga wuta li alla yakuna lin nasi alla hujjatun ba'da rusuli to ga dai manzannin mutun dai bai ce bai ji ba ba zai kuma taba cewa bai sani ba sako ya isa wa awwaluhum na farko daga ciki Nuh alayhi salatu wa salam annabi Nuh amincin Allah ya tabbata a gare su wa akhiruhum na karshen su Muhammad sallallahu alayhi wa sallam shine annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa khatimun nabiyyin shine tukamakin annabawa babu wani annabi baya shi wannan haka yake menene hujja wa dalilu ala awwaluhum Nuh dalilin da ya nuna farkon manzo shine annabi Nuh qauluhu ta'ala fadar Allah madaukaki inna yace inna auhayna ilayka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun yi maka wahayin manzanci kama auhayna ila Nuh kamar yanda muka yi wahayin annabci ga annabi Nuh wan nabiyina min ba'dihi da annabawa suka biyo bayan shi sai aka dauko daga kan annabi Nuh da wannan ne ake cewa farkon manzo annabi Nuh amma farkon annabi annabi Adam an fahimta ko ga fahimtar wasu daga cikin malaman suna cewa akwai bambanci tsakanin manzo da annabi dukkan kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba me bambancin aka ce annabi wanda Allah ya bashi wata shari'a aka bashi wani aiki amma shi kadai karan kanshi ba ce ya fadi ma kowa ba manzo wanda aka bashi shari'a aka bashi wani aiki aka ce ya isar ga wani ya zama manzo don haka dai haga annabi Adam Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi abin da zai bauta mai amma ba a ce ya wa'azi ba dan lokacin duniya kusan shi kadai ne daga shi sai Hawwa'u sai ko ƴaƴan da suka haifa cikin ƴaƴan nasu kuma kamar su annabi shi su kuma an ce duk annabawa ne amma babu in aka soma ta da wani ya tashi wa'azi ya gargadi sai akan annabi Nuh alaihi salatu wassalam ba mu da lokaci amma dai zamu kai kan yanda aka maida shi annabi shi annabi Nuh da dalilin da yasa ya zama farkon manzo Allah ya taimake mu daga kan shi ne aka soma ta da mai wa'azi ya tahi cikin mutane ya wa'azi aka koyi ci gaba har tsawon shekara 950 yana wannan to wannan ayat ta nuna annabi Nuh shine farkon manzo inna auhayna ilayka ya Muhammad mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila Nuh kamar yanda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuh wan nabiyina da annabawa min ba'dihi wa'in suka zo bayan shi kenan ashe can gabanin shi babu wa'insu da aka aika ma sakon su yi wa'azi wa kullu ummatin kuma kowace al'umma ba'athallahu ilayhim rasula Allah aika musu da manzo min nuhin tun daga kan annabi Nuh ila Muhammadin har izuwa ga annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya amurhum bi ibadatillahi wahdahu kowane annabi kuma sakon da suka zo da shi ɗaya ne tun daga kan annabi Nuh har izuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sako ɗaya suke isarwa shine jagora shine kashin baya an gane wayanahum an ibadat tawagin ya kuma hana su daga bauta ma wa'ansu ababe wa'anda ba Allah ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ku fadar Allah madaukake da yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ubudu Allaha wa jtanibu at-taghut sura an-nahl ayatu 36 Allah yace wa laqad haqiqa tabbas ba'athna mun aika fi kulli ummatin cikin kowace al'umma rasulan mun aika da manzo babu wata al'umma da ba aika ma da manzo ba da haka Allah kadai ya san yawan manzannin shi amma cikin Qur'ani mai girma an ba mu labarin guda 25 su kadai muka sani sauran ba mu san su ba amma dai kowace al'umma Allah ya aika musu da manzo dan haka yace wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba ma taba azabtar da wata al'umma sai mu aika musu da manzo to kuma babu wata al'ummar da ba aika mata manzon ba kuma manzannin ne sun isar da sakon Allah menene sakon anna ubudullahi ku bauta ma Allah waje tribut dagot kuni yasanci bauta dagotu dagot duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba to ko da annabi da wannan sako yaje duk da aka san bambance wajen hukunce shari'a misali wajen azumi wajen yanda yake ake goya da hidimar zakka auratayya aka san bambanci tsakanin wannan annabi da wancan wajen shari'a amma wajen aqida duk sakon guda ɗaya ne kuma aqidan nan ita ce tushen aiko dukkanin annabawa kowanne annabi an aiko shi ne don jaddada aqida domin jaddada aqida to kuma sakon nan shikenan guda ɗaya ku bauta ma Allah kada ku bauta ma dagutu me dagutu ne gashi nan mallam zai bayyana muna yace waftarada Allahu ala jami'il ibadi Allah ya farlanta akan dukkanin bayin shi ala kufra bi dagut ta kafirce ma duk abin da kike ma dagut wal imani billahi ay imani da Allah ma'ana tawagi ma'ana abin da kike ma dagut ma tajawaza bihi al abdu haddahu abinda bawan Allah zai tsallake haddi zai tsallake iyaka ta wajen bauta ma wannan abin mimma abudin na wani abu ne da ake bauta ma wa matabu'in ko wani abu ne da yake bada umarni abi wanda ya saba umarnin Allah aw muta'in ko wani da ake mada'a irin da'ar da ake ma Allah ko irin da'ar da ta saba ma Allah saboda haka duk wani abu da ake bauta ma wanda ba Allah ba sunan shi dagut aljani ne mutun ne dutse ne icce ne ko ma menene in dai ba Allah ba to kuma yana bada umurni wanda mun ya saba umurnin Allah to shi ake ce ma dagut ko ana bauta mai irin bautar da ake ma Allah to wannan abin sunan shi me sunan shi dagut ko da biro ne haka wani daya yana bauta mai irin abin da yake ma Allah yayi ma wannan misali yayi mai sujada an gane wannan ko da sauri ire-iren wayannan to shikenan ya bauta ma dagut kuma ya kafirta malai yace wa tawagitu kasiruna su dagutin kenan ashin haka ne suna da yawa ba su da iyaka wa ru'usuhum ala khamsati akma akwai manya guda biyar cikin dagutu akwai manyan su guda biyar na farko iblis la'anahu Allah alladhi ne mai shidan kenan shine babban dagutu na biyu wa man idda'a shay'an min ilmil ghaibi haka duk wanda ya da awar ya san gaibi ya san gaibin Allah to wannan shi ma dagutu ne wa man hakama bi ghairi ma anzala Allah na uku wanda ya hukunci sabanin hukuncin Allah Allah ya ce ai gabas yace kai kuda ku yamma an fahimta ko yawa wa huwa sai da abin nan ko wa man ubida wa huwa radin sai wanda aka bauta mawa nayi tsallake ni afwan daga cikin iblis la'anahu Allah ko sai wa man ubida wa huwa radin wanda aka bauta mawa irin bautar da ake ma Allah yana tsane da yarda shi aka yi mashi irin wannan bautar yaji ya gani ya dauka to shi ma zama dago sai wa man da annasa ila ibadat nafsihi wanda ya kira mutane yace ku zo ku bauta mu ku zo ku bauta mu ku yi mun bauta irin wacce ake ma Allah shi ma ya zama dago irin su Fir'aun kenan ko shi ana rabbukum al'ala wa man idda shay'an min ilmi al-ghaibi haka wanda ya san ko kuma wanda ya da'awar ya san wani abu na ilimin gaibin Allah to shi ma ya zama dago sai na biyar na karshe wa man hakama bi ghairi ma anzala Allah wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya saba ma hukuncin Allah ya kirkira shi hukunci na daban ya dora mutane akai kuma yana sani shi ma zama dagon والدليل قوله تعالى دليل كفر على ملك كيري كي سوى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين باء تلتا متشقى الدين وانجبا مسلمي با ba a zuwa a ce dole dole sai ya musulunta kamar yanda wayansu arna suke tunanin wai ana kokarin cusa mutane addini ta karfin to ko tsiya ba ai wannan ba wai suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai da suka biyo baya wai sun shigar da mutane addinin musulunci ta karfin ta karfi an yi jihadi jihadin nan kutsawa mutane kakaba mutane addini ne to ba haka bane mun sha bayani akan wannan in lokaci ya bada zamu kara duk inna kaji an yi jihadi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zamanin sahabbai to abu daya ne ko bi yake sa a yi shi a takaice duk inna kaji musulmi sun yi jihadi sun yi ne dan kare kansu sun yi ne dan kare kansu kare addinin su amma abin da ke kaida wanda duk ba zai yi musulunci ba to ba ci a tilasta shi dole sai ya shigo musuluncin ba abin da aka yadda ya zauna yi abin da ya gane na ibadar shi amma ya bar musulmi su ma su yi ibadar su to duk inda kaji an yi jihadin mutanen ne suka ce ba za su yi musulunci ba ko ba za su bari wani ya musuluncin ba to anan ne ake jihadi dan kwatar kai ne ake yi ina fata mun gane Allah ya taimake mu babu tilasta cikin addini domin shari'a ta riga ta bayyana ba ta riga ya bayyana kowa gyara ya sani kuma kowa bata ya sani don haka fa mai ya kafir bi tsagut duk wanda ya kafirce ma tsagut ya kafirce ma bautar wani Allah ba Allah ba wa yu'min billahi yayi imani da Allah fa qad istamsaka bil qurwati wasaqa hakika yayi ruko da igiya mai karfi nan fi sama na hawace bata dinkewa zaren shi ya zama rodi ya ma zama kwangir karfan jirgi daga duniya har aljanna wallahu samiu alim hakika Allah yana ji sannan ko masani ne wa hadha ma'ana la ilaha illa Allah kuma wannan abinda wannan aya ta karanta shine ma'anar babu abin bauta bi cancanta sai Allah kafir ce ba duk wani abu wanda ba Allah ba kada ka bauta mai ka bauta ma Allah shi shi kadai wa fil hadith ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ra'atul amri al-islam qululu al-amri shine musulunci wa umuduhu jimshikin addini as-salati shine sallah wazir wa tasalamihi qululu shi kuwa qululu al-amri kuwa al-jihad fi sabilillah kokarin kare addinin Allah wallahu a'lam Allah shine masani bala yace tammat usul al-thalatha ko inna tuwa su guda aku kuma sun kare an gane wayaliha shurut al-salat wa hiya tis'at littafin dake gaba sabon littafi ne shi kuma shurutta ne na sallah ne daga kalmar shahada sai sallah ta abin da ke gaba kuma zuwa ƙarshen littafi shi kuma zai koma ne da mutukin fiqhu za a karantar da mu sallah da muhimmancin sallah da muhimmancin abubuwan da ake cikin sallah Allah tabaaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya datar da mu Allah ya ba mu dace cikin duk al'amuran mu gabaki daya in uwa ana nan lokaci yayi da haka zamu dakata a nan sai kuma in Allah tabaaraka wa ta'ala kaddare mu da kaiwa bayan sallah kenan domin wannan darasin daga nan ai mun dakatar da shi kenan ko bayan sallah ko ko za mu kara tunda ai ba za mu kai sati biyu ba nan gaba sati biyu ai shiga azumi kwarai kwarai kuwa abinda makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya ka ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira ka tsiratar da mu daga azabar jahannama gobe kiyama Allah ka ba mu damar gyara kurakuran mu Allah ka ba mu damar tuba daga zunuban mu ya Allah Allah ka yafe muna Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama. Allah ka taimake mu, ka taimake addininka, ka taimake mata taimaka mu addininka ya Allah. Wannan kasa ta mu Najeriya tana cikin jinjiki, tana fama da matsatsara da ciwon kai da ciwon ciki da ciwon kafa, duk sun samu wannan kasa ta mu. To Allah ka bata lafiya, Allah ka bata lafiya, Allah ka ba kasar mu lafiya, musamman jihohin arewa. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali. Ga fitinar yan boko haram, ga fitinar yan kidnapper barayin daji, ga fitinar barayin waya cikin gari da yan shara, suna nan suna yau da makami cikin gari. An gani ba ma wa asa hannu aljiha kwace ma da kanka kawo waya kur ko ka sha kaifi. Ga fitinar barayin tukwane cikin gida ko ba haka ba. Ga tsadar rayuwa, in ka cire abincin da ake ci, gero da dawa da masara, su kaɗai ke arha, duk sauran abubuwan kuma tsada. Ko ba haka ba ne ba? Abubuwa ta ko ina ka leƙa, ga su nan dai. Manoma sun sai ka sai da buhun masara biyu, ka sai buhun taki ɗaya, kuma ka tafi ka lalubo. Haka haka ko? Dajin bai shigo. Fitinar barayin daji ya hana a shiga daji, banda wannan amfanin ma kuma nawa za ka sai da nawa za ka sai takin ka koma gona. In wannan lamari ya tafi haka, Allah ya kyauta, kaddar anya damuna ta tafi, za a yi noman kuwa? Ai mawuyaci ne. To kuma ƙasar nan aka ce ba a yi noma ba, a irin wannan gwamnatoci namu me za a ce? Kaga shikenan fa tashin duniya yanzu. A tashin duniya yanzu. Domin yanzu kusan rayuwar gabaki ɗayanta da za a dakatar da abu biyu, to da shi kira sai mutuwa. Mu da ana kasar yanzu yau a ce ba fetur ba wutar lantarki, a samu wata shida haka. Allah ya kyauta, Allah ya kyauta. To ya alhakar rashin wannan fitintinu ya Allah. Ha kuma ga wasu standby waɗansu lakurawa ko suna jira ɓaran daji ta lafa su kuma su taso sinasu. Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina, Allah ya kawo ƙarshen wannan fitintinu ya Allah. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah. Allahumma rabbana atina fusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha mawlaha. Baghfir lana rabbana wa rahmataka taqabbal minna innaka antal wahhab.